Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a nan Jamhuriyar ta Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Suna na Aisha Mu'azu. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu a can Maimunatu Sadu, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraron barkamu da warhaka. Fatan kowannen ku na cikin koshin lafiya. Muna jin daɗin kasancewa tare da ku cikin wannan shiri mai albarka, shirin yau da gobe, wanda maudu'i da zamu tattauna akai yana da muhimmanci. Saboda a yau mata suna kokawa an bar musu ragamar gida, su suke kula da komai da komai, ko kuma a'a za su ɗauka su 50, mazan ma su ɗauka su 50. Tafiyar da ake a halin yanzu kenan, wanda mata sun shiga yin kasuwanci gadan-gadan. Wasunsu sun kama aikin yi, wasunsu sun kama sana'o'i. Yadda wasu suke cewa, gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. A halin yanzu zaurawa suna gani kamar cewa matan da suke zaune a gida da su suke kokarin kula da gida wanda aka bar musu ragamar, shin za su so su shiga wannan auren su ma su kasance cikin wannan tafiyar? Wasunsu da dama sun ce gwara su zauna a gidajen iyayensu, ko kuma su dau hayyansu da kansu, suna ci da ƴaƴansu, suna ci da kansu, a maimako su je su zauna suna tare da miji amma kuma baya daukan dawainiyar. Na gayyaci matasa mata waɗanda ko ba su suke fuskantar ire-iren waɗannan matsalolin ba, na tabbata suna tare da mata waɗanda suke fuskantar ire-iren wannan matsalolin a kusa da su, makwabtansu, a kewayensu, ƴan uwansu ne, ƙawayensu ne, duddai waɗanda na gayyata. Akwai wacce muka saba gayyatar ta a kullun, sa'annan kuma akwai sabuwa wacce ita ma ta kasance a halin yanzu wanda za ta gabatar da kanta. Hajiya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To gaskiya a zamanin da muke tafiya yanzu komai ya sauya, musamman mu mata masu aiki. Zaki ga cewa a ƙarshen wata namiji yana zura ido zai ce ke ma zaki tallafa masa, ya kamata ke ma ki saka hannu akan da yake kina aiki. To kin ga a zamanin iyayenmu na da ba hakan bane. Zaki ga iyayenmu na da suna sana'o'in hannu, suna dai sauran ayyukan ma akwai wanda suka dinga aiki, amma maza ba sa zuba musu idanu, ba sa saka ido akan abin da suke da shi. Amma mun tashi kash wannan lokacin komai ya juye. Wani ma zaki ga cewa a wani gidan mace ce mai yin duka, ita ce ke take daukan dawainiyar ƴaƴanta, za ta biya makaranta, za ta yi wannan, za ta biya hatta haya, wasu matan suna biya. To kin ga wannan da me yake kama? Kai aure kana gidan iyayenka, za ka yi aure ka tashi ka tafi wani gida ka ce za ka je ka ji dadi, za ka huta, sai kuma ka zo ka ga bambancin hakan, wanda bai kamata ba, wanda bai yi daidai ba. Domin a gaskiya yanayin da ake tafiya yanzu mazaje ma zaki ga cewa matan da suke nema, ko da ƴan mataye ne ko kuma zaurawa, zaki ga cewa ana neman mai aiki ko kuma mai sana'a. Idan har baki da sana'a ba za a aure ki ba, domin me yasa? Suna nuna kasawa akan wato nauyin da Allah ya dora musu, suna nuna kasawa kan nauyin da Allah ya dora musu. To kin ga hakan nan a gaskiya bai yi ba, inda ni kan da zamu dinga mu mata mu nemi kungiya ko kuma abin da zai sa za a dinga kira ga wannan yanayi, ga sabuwar tafiyan da muke yi ga mazaje da su sauke domin shin ce makamansu na wannan. Har zaki ga idan har mace bata bada kuɗi ba, bata taimaka masa ba, har sai ya kai ga a samu sabani a tsakanin su, wanda kuma hakan bai dace ba.
A wani lokaci ne waɗannan abubuwan suka rikice, wanda ragamar komai ya koma ga hannun mata, musamman kamar yadda kike cewa yau akwai matar da take biyan haya, take biya wa ƴaƴanta makaranta, take yin komai, wannan mai gidan kuma yazo ya zauna a cikin wannan gidan da ita wannan matar ce take biya, kuma ba wai bashi da kuɗin biya bane, kamar yadda kika ce kokarin suke yi su bar nauyi ga mata. To hakan ka iya ba wa mata sha'awa yin aure, kamar yadda a da mata suke sha'awar yin aure akan cewa sun san akwai ɗawainiya da ake ɗauke musu baki ɗaya?
Naji za iya ce kamar shekaru goma da suka gabata kenan, hakan komai mata suka kasa ganewa gidajen aure. Domin a gaskiya wasu matan da dama musamman zaurawa a halin yanzu, idan kika duba zaki ga bazawara tana zaurancin ta shekara 5-10, ta ce gwara mata a ce tana zaune a gidansu da a ce tana nan a gidan namiji, domin namijin da bai zai tsinana mata komai ba, face shi dai yake jira a gare ta. To kinga hakan kuma yana kai ga wasu matan zaki ga ma albashinsu bai kai komai ya bai kai ya kawo ba, zaki ga cewa sun shiga wani yanayi da suna son cewa kuma a kodo shi zaki ga suna haihuwa, za su shiga wani yanayin da suna so su ma su a ce ga sunan ko kuma a ce ƴaƴansu kai dai suna rayuwa mai inganci. To kin ganin shi yasa wasu matan zaurawa suke gwammacewa su zauna a hakan, su ce domin duk idan sun shiga ma a waje ita za ta ɗauki ɗawainiyan kanta da na ƴaƴanta, to hakan ma idan ta shiga. Wasu kuma zaki ga cewa idan har tana zaune za ta ce to gara mini a ce na fi son namiji mai gidan kai, idan har yana da gidan kai komai zai zo mini da sauki, kasancewa su suke biya kamar da nayi magana a can baya, su suke biyan gidan haya. A ce idan kana da gidan kai zan iya ɗauki ɗawainiyan ci na da sha da kuma wasu abubuwa. To kinga hakan bai dace ba, yawanci kam zaki ga kuma ba sa tambaya ko da an yi cefe ne kike ga mace ta yi girki na fitan hankali, namiji kawai zai zo ya zauna ya ci, wanda kuma hakan bai dace ba. Mu sai yadda musulunci ya karantar da mu, idan ka zo ka samu wani abin da baka ajiye ba dole zaka tambaya, musamman kaman cefe ne. Kike gani mata suke shiga wani yanayi, suna gida ɗakin mazajensu suke yawo domin suna son abin duniya, ko kuma wasu suna so ba ma abin duniya ba, wasu suna son rayuwa, ingantacciyar rayuwa suke bukata. To kin gani muna dai roƙon Allah ya kare mu ya kuma kare mana imanin mu, su mazajen da suke irin waɗannan halayyan din ya karkato mana da hankulansu ya dawo daidai kamar iyayenmu a baya, ko kuma na ce kakanninmu a baya. Kuma zaki ga kaman da kika yi maganan cewa wasu mazajen suna aiki, a yayin da kake aiki zaki ga cewa an bar matar waje an je ana ɗaukaka na waje, an bar matan gida an je ana ɗaukaka matar waje. To kin ga waɗannan ɗan abin da suke da shi su matan wajen su ake baimawa, ke kuma na mace nan da kike gida da ke da ƴaƴa a sauke miki nauyin komai, an san cewa ai aure ki an yi miki dewa, sai su dinga cewa an rufa miki asiri, ai na rufa miki asirin da na aure ki, rufin asirin da kai ni nake komai gaskiya bai yi ba. Gaskiya gara a dinga jan hankula sosai akan ƴan uwanmu mazaje, ya zamana ku ɗauki nauyin da Allah ya ɗora muku.
To ke baki ga cewa ainihin mata su suka jawo wa kansu ire-iren waɗannan matsaloli da ke bugunsu a halin yanzu ba, musamman kamar miji ya ƙaro mace, yanzu ita kuma tana so ta burge miji, ita na biyun da ta shigo saboda a kijinin ita uwar gida zaki gani a yayin da idan miji ya bada kudin shefa ne ita uwar gida tana yin abincin ta normal kalilan kamar yadda ya bada kudin sa to amma ita kuma wannan itan da tazo da yake ba mamaki ko tana aiki ko tana wata sana'ar sai ki gani kuma ta ƙara kudi a cikin wannan kudin cefanen da ya bata saboda ta burge miji haka zalika zaki gani akwai mata waɗanda su za su saya wa miji kaya su za su saya mishi kaza su za su saya mishi kaza saboda dai suna kokarin burge wannan mai gidan din baki ga ta wannan bangaren abubuwa suka zo suka lalace mana ba ko dai a'a mun san komin yaya dai tsakanin ma'aurata akwai kyautatawa ko ba haka ba to amma akwai waɗanda suke saboda kokarin muzginawa ita uwar gida saboda kar kuma a sake kula da ita ko ba hakan nan ba game da yanayi da mata nake gani kamar suna daga cikin waɗanda wato yau lamarin ya rutsa da su akan cewa su suka nema
kamar yadda kika yi maganan cewa amare wasu idan suka shigo suna so su burge mazajinsu suna iya su yi musu cefinin da kayayyaki a gyara komai to kamar hakan ma mata wato uwar gida ma takan yi haka domin ta nuna uwar amarya cewa a halin da ake tafiyan nan miji ne ke mata komai bayan kuma ita take yin komai she ya sake ni kan na gane tun lokacin da gaskiya mazaje suka bijiro da zancen ƙarin aure domin kin ga a zamanin da wallahi ana auren biyu amma ba kamar na yanzu ba domin ga ki ga yanzu da ake yi auren da ake yi da buri shi yake kai ga hakan ki ga yanzu wannan ita amaryan da za a auro mata ta yi shirye-shirye ta sayi kaza to ke kanki uwar gida a hakan ke ma kin yi haka to kin ga shi yake kawo musu mutuwan zuciya su mazajin kenan yake kawo mutuwan macewan zuciya domin sun san cewa akwai mata suna fada akan su domin ana kishi to kin ga gaskiya wannan ma yakan janyo hakan ki ga namiji zama babu zuciya to na dauki misali akan namijin da mace daya cilo yake da ita to kin gani a hakan kuma ita ma tana fuskantar waɗannan matsalolin wanda a gaskiya hakan kuma matsala ce babba wanda bata sani ba ce ta ce a ai soyayya ne ya zan yi don na riga na haihu da shi ƴaƴan mu ne ba mu kiba tarbiya ne amma ya kamata mu dinga dan jan kafa sun maza shi yake kai ga haka mugun so domin akwai so mugun so zaki ga cewa ana mace ta nuna tana bala'in son namiji ne har to shi yake kai ga wannan zata ce ah menene idan nayi ai miji na ne baban ƴaƴana ne ba mu ki ba amma akwai abin da Allah ya ce dole shi zai yi zaki don kina so ba wai domin be zai yi bane zaki yawa a dadi zaki amma rashin dadi ba zaki ba gaskiya mu muke janyo ma kanmu sosai kuma da kishi da son zuciya da kuma su hangen nesa
ina tare da ainihin matasa mata waɗanda za mu tattauna da su game da wannan lamarin to dai a halin yanzu malama muna buƙatar ki gabatar da kanki
sunana Fatimatu Zara'u gaskiya yau nan kin su saurin da yake mini kaikayi sosai saboda ta bangare na kam ina gani yanzu mazaje duk sun bawa mata yi nauyi. Wani zaki gana miji ya fita bai bar kudin cefane ba kuma bai san yanda mata za ta yi ba. To in ba ta da sana'ar hannu ya za ta yi wani abin in ta yi mishi magana she dai wani ma she ki ga she ya iya ya fishi ya ce shi bai da shi za ta aika shi ya yi sata ne. Shi sa yanzu mata suka tashi mata sun yi fishi da neman sana'o'i da yin kasuwa. Kamar ni ta shashi na nima na koma makaranta. Don na koma makaranta domin yau da gobe shi Allah. Ko da shi mai gida yana dan ba da kudin cefane, ko da yana dan kokarin shi amma dai ba zai iya yi duka ba. Domin yanzu maza ma ba sa yi, ba sa so ma su yi. Ba sa so ma su yi. Kana nan namiji bai san ma zai baka kudin man shafawa ba. Bai san gashin ka yadda za ka je ka wanke ba. Bai san abu ya faruwa danginka zai dan cire ko da jaka biyu ya baka ba. To bai sani ba. To in baka da naka ya za ka yi, sai dai kai ka ji kunya. Shi sa yanzu baiwa mata sun tashi don nima kaina a tsaye nake. Da ikon Allah da nima na je koyon sana'a na kuma makarantar koyon sana'a. Inda ikon Allah da yawan rai, she nima kaina nan gaba in iya dafa mishi hannu. Ke iya taimakon shi. In yaso za mu yi 50-50, in dai ina da shi zan taimaka a gida. In shi ma yana da shi, she mu yi so ko saboda yara, ko saboda yara ba ma ko saboda namiji ba. Saboda yaranka ya za ka yi. Ba za ka iya ka ce wai kana da kuɗi za ka ɓoye ka ga yaranka na wahala ba. Don maza kam, ko maza in suka tashi suka fita da safe abin da suka ban maka sun ban maka. Kai kake na a cikin gida. Kuma yara ba su san uba ba, uwa suka sani. Yau yaro ya ce ba wannan. Shi uwa yake gayawa bai san hanyar tafiya gayawa baban shi ba. To misali in ka tashi ka halin sana'anka wani abin in ba she ka gaya wa uban in ba za ka yi abu za ka biya wa yaronka bukata. Da kasuwanni da neman sana'a gaskiya abu ne mai mahimmanci. Don yanzu aure ba kamar da ba ne. Mace ba za ta zauna a gida ba ta ce miji zai ba ta ci da sha da sutura ya biya mata duk bukatunta. Da mazan yau kan ta yi ƙarya. She dai a cikin ɗari akan samu ko biyu ko uku a jami'a. Akwai dai masu yi, akwai masu kamantawa, akwai masu wanda kwata-kwata su kan ba sa ma ƙoƙarin komai.
Malama Fatimatu Zahra, na ji a cikin bayananki kin furta cewa kin koma makaranta. To a dalilin me da ya sa kika tsaida wannan makarantar, kuma dalilin mai ya sa a halin yanzu kika zabura wajen komawa makarantar?
Hajja Maimunatu kenan. To gaskiyan magana dai shi ne, dama ina makaranta. To da na yi aure kuma she na bar karatu a kan in na yi aure zan ci gaba da karatu. To ke ma kin san rayuwan aure. Ina aure she juna biyu. Da juna biyu kam ba da juna biyu ni da yake. In ina da juna biyu ina yawan laulayi da sauran in. Na ce to da na yi juna biyu na farko dai, na ce zan bari dai in dai na haihu Allah ya sauke ni lafiya zan ci gaba da karatu. To kana naka kuma Allah na nashi. Lokaci ya shige. Na haifi yaro ɗa namiji. To in muna nan she na biyu kuma. Ana nan dai ana ta kasala dai she na uku. To yanzu da na haifi na uku ina nan dai. To har ta girma ma tana da shekaru kamar tana da shekara uku. Hajja Maimunatu she naga abin yayi karfi domin biyan sukuyi yara sungullan yara daya biyu naga abu yayi karfi. Naga abu yayi karfi dai wani ce kai tunda dai ina da dan takardu na dan soma dai makarantar in ba zan ce ban tafi makaranta ba gagari in ci gaba. domin abu yayi yawa abu yayi yawa don dama tun farko ina da niyan yi to kima kin san yanayin ma auratan nan dai kuma da kasala in baka bada himma ba baka taba yi ba shi ka ce ya zakai da yara to ni dama ina jira ita iyata na uku ta girma yanzu da yake ita ma ta shiga makaranta to ban da abin da yake rike ni yanzu shi sa na tashi kuma yanzu abu yayi karfi ne ina gani shi kadai ba zai iya ba she in na dafa mishi baya
na so ki ba wa mata shawara game da yanayi da suke fuskanta amma kuma suke ci gaba da bada gudunmawa ta wannan bangaren kin gane suke ci gaba da bada da ba su kuma karfin wajen ci gaba da aikata wannan domin duk yadda za a yi dai suna ci gaba da kokartawan din a haka
eh to gaskiya shawaran da zan ba ma ƴan uwana mata ya kamata mu dinga ba mu kowa ya san matsayinsa idan har kin yi aure ki san matsayinki na mata shi ma namijin ya san matsayinsa namiji meye matsayi ya san cewa girki ce fe ne daukan nauyin ƴaƴan shi biyan haya duk akan shi ne kar ya zamana mu dinga nuna shi sa tun bayan nayi maganan cewa nuna soyayya nuna wato son namiji shi yake kai ga hakan to ba wai kar a so ba za a so amma ya san a san wato yadda za a yi a so namijin kun gane ba to shi ne nake kira da ƴan uwana mata a gaskiya mu dinga sanin matsayin mu na matan aure za a iya dan taimaka ba wai a ja duka ba amma za a taimaka ba wai a dauki nauyin duk a dora mana akai ba za a taimaka kaman da dan magi yawwa dan mai idan babu idan har kina aiki Allah ya wace miki ki wataran idan kuma sallah ne zaki yake dan yi ma mijinki dan surprise kaman da tura suke fada ki dan yi masa dan dinki wannan ma bai daci ba amma ba ko da yaushe ba ki yi mishi ki ma kanki ki ma yaya ki biya makaranta bai yi ba mu dinga musam abin nan ya zamana a ko da yaushe in namiji ya bar miki wannan ki ce aikin ka ne ba zan yi ba ina ji dan muka soma wannan wallahi za su canja sun ga cewa matan din suna son ne suna son a daura musu nauyi shi sa suke yi
to masu sauraron mu za mu je hutun dan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu dora a inda muka tsaya
da Maimunatu da Tawagatta. Kafin mu yi sallama da ku, za mu leƙa bangaren kwalama.
A yanzu dai za mu garzaya ga Hajiya Maimuna wacce za ta sanya mana abu a cikin tukunya. Hajiya Maimuna gare ki muke.
Kaman da muke girke-girke mu na kowane sati, yau dai za mu dafa tuwon gwaza da miya mai ruwan goro. Da Faransa dai ana kiran shi achu. Achu ana samun irin abincin tashashin bamin dankamaro. Kana miya dai ana bukatan manja, ana bukatan kanwa, ana bukatan ganda, fatan saniya. Da aka kaka babbaka aka tafasa shi ya zama ganda. Ana bukatan nama, ana bukatan busheshen kifi, ana bukatan janga, ana bukatan ganyen kumbi ko ganyen alayyahu. Ana bukatan tumatu, ana bukatan albasa, ana bukatan tafannuwa, ana bukatan barkono,
ana bukatan dan magin dandano, sannan ana bukatan ganye, na bulgana pada ganyen kumbi ko kuma ganyen alayyahu. To, na tashashin tuwo kuma ana bukatan gwazan da yake na mai kyau. Ana yi ma da makabu, to na gwaza ya fi daɗi. Bon, yanzu tashashin miya, za ki ɗauki naman ki wanke da kyau, ki yanyanka shi gunduwa-gunduwa da gandanki. Yanyanka shi ba riga an tafasa ganda ba, ki haɗa da nama ki tafasa, ki sa yanyanka albasa a ciki, ki yanyanka albasa, ki sa ɗan gishiri, ki bar naman ki a wuta ya tafasa, ki sa ruwa. Ruwan naman inda shi za zo a yi haɗin miyan inda shi, miyan ruwan goro da ake kira da Hausa miyan ruwan goro. Bon, yanzu in kin tafasa naman ki ki saka a gefe, ganyen kumbin ki kin ga kin yanyanka shi, ki ma kin tafasa shi da kanwa, kin ajiye shi, kin matse shi da kyau, kin ajiye shi a gefe. Yanzu in kin ajiye shi a gefe, yanzu sai ki zo ki dauki su albasa da tumatur da su tafannuwa, ki yanyanka shi, ki ashin shi, ki yanyanka, ki sa a gefe da su bakin tafannuwa, su farin bakin masoro da farin masoro, shi ma ki nika shi a gefe, ki ajiye shi a gefe. Yanzu sai ki zo ki dauki tukunya banza da zaki, sai ki juye ruwan da kika tafasa naman a ciki, ki juye, yana da dumin shi, ki juye a cikin tukunya. Yanzu in kina akwai kanwan da kika riga kika jika a kofi, kanwan da ya ga jika a kofi, yanzu manjan nan, yanzu sai kina dauka, kina ki zuba manja a cikin ruwan naman, in kina kada, kina zuba kanwa, kina kadawa, kina zuba kanwa, kina zuba mai, kina kada, kina zuba mai, kina zuba kanwa, kina kadawa. Akwai wani ganyen da ake kiran shi Ebo de Provence, sai ki jefa a ciki, kina kada, ana sa ganyen ma a cikin kaman zaki wake haka, ana sa ganyen. Yanzu kin kada shi kumfa, zai kumfa, sai ki bar kumfan in ya sauka. Naman yanzu ne kika tafasa, yanzu kika tafasa nama, ki zo ki sa a ciki. In kika kifi ma, ki wanke kifi da ruwan zafi, busheshen kifi in ki wanke shi ma da ruwan dumi, yanzu sai ki zo ki saka a ciki, shi haɗin shi a ƙasa ake, ba a kan wuta ba. An ga an tafasa nama, an tafasa ganda, an tafasa ganye, an soya ganye daban, ganye da tumatu ake soya da albasa da su ci su tafannuwan da kika riga kika ninnika, sai ki saka tukunya, ki soya shi daban, ki sa mai ya dan soma fari, sai ki saka konjuman, ki juya, ki sa ganye, ki soya ganye na nan daban. Yanzu wannan miyan ruwan goro, sai ki sa naman ki da ganda da su busheshen kifi, shi ma ki juya shi, ki sa gishiri, ki saka dan magi, ki dandana, ki jejjefa barkono. Barkono ki riga da ma kin tafasa, kin soya barkono da ganye daban. Yanzu sai ki zo ki jejjefa barkono a ciki, miya ya nuna. Yanzu tashashin tuwon gwaza, yanzu sai ki zo ki wanke gwazan ki, kar ki bare shi tukunna kafin ki dafa, ki wanke, a wanke shi da kyau. In ya hasa, yanzu sai a tafasa shi a cikin tukunya. In an tafasa tukunya, yanzu sai ki dauki turmin ki da zaki daka, sai kina bare gwaza, kina sawa turmi, kina bare, an kin bare duka, kin saka a turmi, deja kin ga kin tafasa gwazan ki ya nuna da kyau. Yanzu sai ki zo ki sa turmi, ki daka shi da kyau, ki daka, har ya soma ja, yana danko. Yanzu sai ki zo kina cirewa, ki saka tasa, kina dan sayi, wani ana dan diga dan manja dan yayi dan ya sanja dan kolo, ko kuma kai ya manne miki a tabar a turmi, ko kuma kai ya manne a tasa, sai ki dan diga dan manja ko kuma mangyada. Yanzu sai ki zo ki dresse, ki saka falanka, take yi rami a tsaki. Yanzu sai ki zuba miya ganye kuma ki saka a gefe. To, gashi nan yau dai mun yi achu da Faransanci, da Hausa kuma tuwon gwaza da miyan mai ruwan goro, inda haka nake kira. To, sai wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya.
To, masu sauraron mu, laifin daɗi ƙarewa. A nan da muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.
Laifin daɗi ƙarewa, kuma a nan za mu ja labulan shirin a yau. Madadin Maimunatu Sadu da lokacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.